وفي الأسواق والطرقات وفي الفضائيات وفي الفضائيات والإنترنت وعن النساء والأحداث والمراد وأن تحفظ الفروج عن الزنا والاستمناء وعن عمل قول لوط قوم لوط وعن السحاق وعن السحاق وعن التكشف وإظهار شيء من الأورات وعن لها أيضا إذا سمع قول سبحان مالنا ولكم عليكم لا نبتغي الجاهلين أن والأسماع واسماع كما يرون تمايل النسوان تكسرا فكم قلوب هناك تمزق مال في غير طاعة الله تنفق قضوا حياتهم يغلبوه تارات هم خلال لنا وأحباب تعالى أن يتوبوا وأن يجمعنا الله بهم في الجنات مع القوم المؤمنين محاضرات وخطبات أهل البدع أنا لها أن تفعل هذا وتعالى ولا تقلوا فريقا أنتم تعلمون آن للقلوب وآن للأنفاس وآن لل والخداع والتغيير في البيع والشراء وإصلاح الأجهزة والآلات والمراكب أو الصناعة والزراعة والبناء والتجارة وما إلى ذلك من آلات النفع في الناس أنا لها أيها الإخوة إذا سمعت قولك سبحانك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أن تقبل على القرآن إقبالا كثيرا أن تقبل عليه قراءة وحفظة وتلاوة وتدبرة وتعلما وعملا وتحكيما والقيادة ودعوة وتعليما أيها الإخوة أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه Alhamdulillah dukkanin godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawarsa da agajinsa da taimakonsa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga manzon Allah tare da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku ɗan kwana masu girma da karamci da mutunci wannan ita ce khutubar mu ta biyu da muka yi mata take da halus salafi ma alqur'ani waddin wato hali da yanayi na magabata tare da alqur'ani da kuma addinin su a khutubar farko mun yi bayanin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ta'asirantuwa da alqur'ani da kuma abubuwan da ya shafi addini da yadda annabi ya tsara rayuwarsa wajen gudanuwa akan tsarin Allah da hakuri da abubuwan da suke bujiro mishi da kuma ta'asirantuwa da fadin Allah a lokacin da ya magana akan wata azaba ko kuma lokacin da ya magana akan wata rahama ta musamman mun ji yadda annabi ke ta'asirantuwa da wannan mun ji yadda yake kuka yake zubar da hawaye a lokacin da ya ji wani fadi na ubangiji wanda yake da tasiri wajen canja rayuwar mutane sannan bayan haka a khutuba ta biyu muka ji halin magabata su ma waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ta'asirantuwa da alqur'ani da kuma bin sa sawu da kafa da aiki da abin da yake cikin sa saboda su samu su gama da duniyar su lafiya mun ji kadan daga cikin abubuwan da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke ainihin wato a ta'asirantuwa da shi wanda daga cikin magabata yana cewa ataitu asma naje gurin asma'u yar abubakar yace sai na same ta tana sallah sai tazo tana karanta wata aya wanda wannan ayar Allah madaukakin sarki yana magana akan cewa famanallahu alaina wa waqana azabas samum sai Allah ya mana baiwa ya mana ni'ima ya tsayyatar da mu daga azaba da bala'i da masifar wutar jahannama asma'u sai ta tsaya kan wannan ayar tana taro kwantsarin Allah daga wutar jahannama wannan tabi'i ko wannan magabaci yace ina zaune ina jiranta ta gama mu yi magana da zamu da ita yace wallahi har na gaji da tsayuwa asma'u tana karanta wannan aya tana neman tsarin Allah daga azabar Allah yace har na tafi kasuwa naje ne sayayya na gama abin da zan yi yace da na dawo sai nace bari in ƙara komawa mu yi maganar mu yace wallahi haka ta same ta tana karanta wannan aya tana kuka tana neman tsarin Allah daga azabar Allah nan shine kadan daga cikin halin magabata dangane da wannan littafi mai tsarki da kuma wannan fadakarwa ta alqur'ani wacce take mai girma idan muka yi magana sai mu ce to mu kwatanta halin mu kuma yau da yadda muke ta'asirantuwa da wannan littafi yau unwanin khutubar mu a cikin dai waɗancan khutubobi shine hal anal awan am hatta al an hal anal awanu am hatta al an ma'ana lokaci yayi da ya kamata kowa ya tattare nasa ya koma ga ubangiji ko kuma har yanzu dai akwai sauran lokaci Allah ya faɗa mana a cikin suratul hadid yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani zukatansu su karaya ga ammatan Allah su maida lamarinsu ga Allah an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq mutane su komawa abinda Allah ya saukar musu na gaskiya shine al-Qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma nazala min al-haqq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu lokaci bai yi ba mutane su wa kansu fada kar su zama kamar waɗanda aka bawa littafi kafin su zuwan su fatala alaihim al-amad lokaci ya tsawaita gare su burata suka tsawaita gare su san duniya ya tsawaita gare su tare tsawaita gare su faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiquna a karkashin wannan zukatansu suka kekahe suka bushe Allah ce da yawancin su suka manto mutanen banza fasikai shin lokaci yayi da ya kamata zuciya ta karaya ga ubangiji ta jara kar ta zama kamar waccan ko kuma lokaci bai yi ba hakika lokaci yayi wallahi da zuciya kamata ta kasance ta yi laushi kuma ta jawo zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya jata ta misaltu da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ta firgita ta razana daga abin da Allah madaukakin sarki ke razanar da ita lokaci yayi wallahi da ya kamata zuciya ta saurari fadin Allah subhanahu wataala da yake fada a cikin suratul tahrim yake to ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau, wanda yake mai jara mutane, tuba ingantaccen tuba, ba tubar muzuru ba, tuban da zaka dawo daga baya ka ci gaba da aikata sabo. Allah yace wallahi ya kamata ai tuba na gaskiya yanzu kam, ya kamata kowa ya koma ga Allah ya tuba, kuma in ya tuba kar ya dawo. Allah yace asarabuku, akwai yuwar ubangijinku ko akwai tabbacin ubangijinku, an yukaffiru ankum sayyi'atikum, zai gafarta muku zunubanku ya kankare su gaba daya. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, Allah ya shigar da ku aljannatan da kore muke gudana a karkashin ta a wata rana. Allah yace yawma la yukhdhillahu an-nabiyya wal ladina amanu, ranar da Allah ba zai tozarta annabi ba, kuma ba zai tozarta masu imani ba. Allah karka tozarta mu ya Allah. A wannan ranar Allah yace nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, hasken mu'minai in Allah ya yarda mu ne insha Allah ta'ala, yana tafiya gaba gare su da kuma baya gare su, daman su da hagun su. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, amma tare da haka fa, tare da haka suna tare da hasken, suna cikawa da addu'a a filin tashin alkiyama. Ya jama'a, yaquluna rabbana atmim lana nurana, suna cewa Allah didda haka ka cika mana hasken mu dai, atmim lana nurana, ka cika mana hasken mu, ma'ana ka bar mu da wannan haske har mu shiga aljanna, ka sa wannan haske ya zama sanadiyyar samun rahamar mu a yau, wanda ba wanda ya isa yau wani rahama in ba kai ba ya Allah. Atmim lana nurana wa ghfir lana, Allah ka gafarta mana, innaka ala kulli shay'in qadir, Allah kai mai iko ne akan komai. Suna fadin wannan wallahi lokaci yayi da ya kamata kowa ya tuba, kowace rai ta tuba kuma ta yi nadama, ta kaura cewa sabo, ta kuma zuwa ga Allah da kuma dukkanin sabubba da suke sabbabar da rahamar Allah subhanahu wataala. Lokaci yayi da idan rai ta ji fadin Allah subhanahu wataala da ya fada a cikin suratul baqara cewa wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ku sai da sallah ku bada zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku'u, mutane su tattare nasu yana su koma masallatai, su daina wasa da ibada, sallah farillarta da nafilarta kar su kuskura su yi wasa da ita, domin wallahi tallahi babu tsira ga mutumin da yake wasa da wannan ibada mai muhimmanci. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara, abin da ya bambance tsakanin mu da arna, abin da ya samu muka zama musulmi su suka zama kafirai, ita ce sallah, don haka duk wanda ya batta ya kafirta. Duk da cewa malamai daga tun daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan tabi'ai suna cewa hadha kufrun duna kufrin, wannan wani kafirci ne wanda baya fitar da mutum zuwa ga addinin musulunci, ma'ana ya fitar da shi zuwa ga kafirci kai sai. Amma dai ko ba komai, akwai tsoratarwa da razazarwa da ainihin wato firgitarwa ga dukkanin mutumin da yake wasa da ainihin wato ibada zuwa ga Allah, musamman ibadar sallah. Lokaci yayi zukata su kiyaye lokutan su, su kuma ainihin wato kiyaye wulakanta Allah da wulakanta addini, kuma su kiyaye wulakanta ibada, su rugunsumu cikin abin da Allah madaukakin sarki ya dade shi, kuma ya amince da shi cikin dukkanin abin da zai inganta musu alaka su da Ubangiji subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wata aya, yace wala yaqtab ba'dukum ba'dha, kada ɗayan ku yaje yana gulmar dan uwan shi, kada ɗayan ku yaje yana cin naman dan uwan shi. Allah yace ayuhibbu ahadukum ahadakum ahadakum, yanzu ɗayan ku zai so, ayuhibbu ahadukum, yanzu ɗayan ku zai so an ya'kula lahma akhihi maytan, yazo ya dinga yankar naman dan uwan shi musulmi yana ci, lalle ba wanda zai so wannan, matukar musulmi ne ko bawan Allah ne. Lokaci yayi da ya kamata rai ta bi fadin Allah da yake hanawa mu dinga ainihin wato wasa da harsunan mu, mu dinga gulmar bayin Allah, mu dinga kallon abubuwan da suka saba wa Allah da abubuwan da Allah bai son mu gansu ko mu hange su ko kuma mu ji su da kunnuwan mu. Da Allah yake cewa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم أزكى لهم, kage wa mu'minai su rinsa idanuwan su, su kuma kiyaye idanuwan su, su rinsa idanuwan su, su kuma kiyaye farjojin su, wannan yafi sarki gare su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka ba mu ikon kiyayewa. Lokaci yayi da ya kamata zuciya ta tuna fadin Allah da yazo yana magana akan salihan bayi mutanen arziki. Ina cewa wa idza sami'u lagwa, mutanen arziki idan suka ji yashashiyar magana, maganar lagaw, maganar da ba ta da fa'ida sai ma ta sabbaba maka shiga wuta, a'rabu anhu, sai su kauda kai daga wannan lagaw din. Malamai sun fassara lagaw da maganganun banza irin na gulma, duka suna cikin lagaw. Zage zage da ashara ashare yana cikin lagaw. Sa'annan kuma sauraron abubuwan da Allah ya haramta daga cikin abin da ya shafi kada kada da raye-raye da waƙoƙi na banza, wannan duka yana daga cikin lagaw da malamai suka fassara. Allah madaukakin sarki yace wa idza sami'u lagaw a'radu anhu, idan suka ji lagaw ya shashshan magana wata ba ta da fa'ida, ba alheri ta tare da ita, sai su kauda kai gabarin ta. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, sai aikin ku naku mu ma aikin mu namu. Salamun alaikum, muna roƙa muku amincin Allah ya sa ku tuba. La nabtajil jahilina, mu dai ba ma bukatar jahili cikin harkar mu. Wallahi mutanen kirki haka suke yi idan suka ji mutanen banza suna abubuwa. Wallahi ya ku jama'a, ku duba ku ga irin yadda yau mutanen mu suka zamanto fasikai ta hanyar waƙe-waƙe da kada-kada da raye-raye. Falaw ra'aytahum inda sama'il ghina, da za ka ga mutane lokacin da suke sauraron waƙoƙi da kuma yin su a kafafen yaɗa bayanai na zamani, ala shashatin internet, da za ka gansu a haka. Wa qad alat minhumul aswat, sun saka volume din kida da waka ya wuce gona da iri. Wa hajad min, suna ta tsalle suna kada kai suna rawa. Ya tamayaluna tamayulan sakaran, idan suna marisa suna rausaya, wallahi zaka dauka sun buguni. Wa yatakassaruna takassuran niswa, suna karelaya da malmal kwada, kai ka ce mata ne su. Kabba labdatan wa taraba, sun karar da rayuwarsu a jin dadin banza da raye-rayen banza. Wattakadu dinahum lahawan wa la'iba, sun rike addinin su abun wasa da wargi. Ka hau kan internet, ka hau kan Facebook, ka hau kan kafafen yaɗa bayanai, kaga abubuwan shashanci da iskanci da al'ummar mu take aikatawa. Tsareci a fili, ba abin da ya dame su, babu abin da ya damu abunan su. Kaga namiji yana rawa yadda ka san mace, yana rawa yana rawa yana kada kai yadda ka san mace. Wani daga cikin mawaka yake cewa fala ajaba min annan nisaa tarajjalat walakin ta'anisar rijalu ujabu, yace ban yi mamaki ba idan naga mace tana so ta yi abin da namiji yake yi yake yi, wala Allah ta ga wata jarumta ne ko wata burgewa take so ta yi kamar sa. Yace amma abin mamaki da takeici shi da kaga namiji yana so sai yayi abin da mata suke yi, wannan shine abin takeici da abin haushi. Yana mai da kansa baya, yana ainihin wato rage wa kansa martaba da kima a addinin sa da rayuwarsa, amma bai sani ba. Saboda haka yaku ƴan kwana masu albarka, waɗannan al'amura da suke faruwa wanda ba su da kan gado, wallahi salihan bayi babu ruwansu da su. Kuma duk wannan yana daga cikin wato ji da kuma ɗauka da aiki da abin da Qur'ani ya karantar da mu, wanda ya tsoratar da mu, mu tsorata, mu razana, mu rigita, mu watsar da shi. Yasa Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mutane, yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, lokacin da duk kaga mutane suna kutsawa cikin al'amarin ayoyinmu, fa a'rid anhum, to ka kauda kai gabarin su. Ma'ana suna yin abin da ya ketawa alqur'ani alfarma, ya ketawa sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daraja da kima, to babu ruwanka da su. Hatta ya khudu fi hadithin ghairihi, Allah ya ce har sai sun shiga wata abun daban, wani maganar daban, wata harkar daban, duk inda ake harkar lalata Allah ya ce kar na ganka a gurin wallahi. Sai Allah ya ce wa imma yunsi annaka shaytan, to amma da a ce matsala za ta faru sai shaydan ya mantar da kai ka tsinci kanka irin wannan al'amura, Allah ya ce fala taqur ba'da dhikra ma'al qaumiz zalimin, kar ka ci gaba da zama a cikin wannan harka tare da mutanen da suke azzalumai ne. Lokaci yayi ya ku bayin Allah, ya kamata harsunan mu da bakunan mu da hannayen mu su nisanci cin abin da yake haramun ne da mu'amala da abin da yake haramun ne. Wannan duka yana daga cikin ma'anar karantawar Al-Qur'ani, da yadda Qur'ani ke jan mu mu nutsu mu kama hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yake tawala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamuna. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku ci dukiyoyinku da barna a tsakankaninku. Wa tudlu biha ila al hukam, ku je ku kafa hujja a gaban masu mulki masu hukunci alqalan banza, ku kawo hujjojin ƙarya ku danna dukiyar yan uwanku. Kai wallahi ko ba dan uwan kare musulmi ba, Allah ya hana ka ci dukiyar shi. Litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi, ku duba ku ga yanzu jama'a banda ɗaya ɗaya kun jama'a da suke cin dukiyar su a junan su, wanda kullun idan mun zo muna magana akan shugabanni sun danna dukiyoyin al'umma, to wallahi lokaci guda kuma dole mu kalli kananan zalunci da ke faruwa a tsakankanin mu. Saboda hima Allah ba badan su zai yi ba. Yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man kana bainahu wa baina akhihi mazlamatun, wanda duk ya san akwai wani zalunci tsakanin shi da dan uwansa komai kankantar shi, to yayi kokari ya warware shi tun daga nan duniya. Saboda in yaje lahira Allah ba zai bari ba, wallahi sai Allah ya kwata mishi haƙin shi a hannunka. Saboda haka da ni da kai duk mu su wannan. Amma idan ka zo kana kallon abubuwan da suke faruwa a kasan nan jama'a, abin zai baka takeici idan kana da wata rashin lafiya, wallahi za ta iya karuwa a dalilin wannan abu. Waɗanda ake ganin wasu ne suke shiga tsakanin gwamnati da 'yan ta'adda, kaga an zo ana zargin su cewa su ma kasurguman 'yan ta'adda ne, kuma a gagara daukar matakin da ya dace a kansu. Kuɗaɗe suna salwancewa, suna tafiya ba gaira ba dalili. Al'umma tana cikin damuwa da wahala da kunci da bakin ciki da damuwa, amma babu wata hanya da aka kamo ta warware wannan matsalar. Dan Allah yanzu ku dubi irin tataburza da jefe-jefen maganganu da ake yi tsakanin shugaban custom na kasar nan da masu fitar da abin nan danyen bakin mai a kasar nan, da yadda ake ganin abin in har yadda suke faɗin sa haka ne, to malam zaluncin kasar nan ya wuce tunani na, ya wuce naka. Domin abinda ake magana cewa ana fitarwa ƙarya ne a ce ana fitar da wannan abin, kuma a ce kasar nan tana fama da basussuka da matsaloli na tattalin arziki, wallahi ƙarya ne. Amma abinda ke faruwa shine kwashe abin suke suna sacewa. In ka zo kana jin maganganun Hamid Ali ya ce kaza, wane ya ce kaza, abin sai ya baka kunya, ya baka takeici. Ana ta wasan fura da dukiyoyin al'umma da kudaden su da arzikin da Allah yayi wa kasar, ana ta watan gariya da shi, ana wasan banza da shi. Amma ba ku duba, saboda tsabar zalunci ana watan gariya da irin waɗannan kudaden, amma aka gagara shawo matsalar asu da malaman jami'a, abin nan da gwamnati, asu da gwamnati, biliyoyin da za a bayar a warware wannan matsalar. Idan ka kwatanta su da abin da ake tattaunawa akai cewa an kwashe, sai kaga wasu 'yan biliyoyi ne 'yan kaɗan anan, haka ne ko ba haka ba? Amma a sosin ɗinsu a warware wannan matsalar an ƙi. Wai yanzu gwamnati ne take shirin maka asu a kotu, za ta shigar da su ƙara, wannan abun kunya jama'a. Wai za ta shigar da malamai masu karantarwa, wai za a shigar da su ƙara a kan yajin aikin da suke. Kun riƙe albashin mutane na wata 7 kun ƙi ku ba su. Bukatunsu a cikin abubuwa guda 5 ko 6 da suka ambata, babu kwaya ɗaya da kuka aiwatar wanda yake nuna da gaske kuke za ku ɗauki mataki akan matsalolinsu. Duk wani wanda yake jin shi masani ne a ƙasar nan su ne iyayen shi, su suka yi sosin ɗinsa, su suka samar da shi. Duk wanda yake jin cewa ya taka wani matsayi, ima da wani kwali ya je ya hau kan dukiyar jama'a, ima da wani ilimi yake gadara ya je ya babake ne akan wani ofis, waɗannan dai su ne iyayen shi, su ne suka kyankyahe, su suka haife shi. Amma an ƙi a ɗauki mataki akan matsalar su, bal ma kokari ake aga cewa an dakile su an cutar da su an hukunta su. Idan aka yi muku magana sai ku ce ai ku malamai masu karantarwa ku ne iyayen al'umma, ba haka suke cewa ba malamai iyayen al'umma? To malaman sun bada shawara a shawo kan matsalar amma kun ki. Da Allah jama'a, akwai dan da ubanshi zai bashi shawara yake dauka in ba dan banza ba? In ka yi da ni ubanka ne tunda ka ce malamai, ku yi hakuri jama'a, tunda kun ce malamai iyayen al'umma, to in ka yi da ni ubanka ne mun bada shawara a zauna a tattauna a biya wa waɗannan mutanen bukatu. Yaranmu da suke higa gidaje suna satar wayoyin jama'a, da wanda suke yawo suke faffaska da jama'a, da wanda za ka ga posting a Facebook ya ce yajin asu ya jawo mar kaza ya jawo mar kaza, a zauna a warware wannan matsala. In dai ka da ni ubanka ne to na bada wannan shawara jama'a, haka ne ko ba haka ba? To amma in baka yadda ba to karka sake cewa malamin iyayen al'umma, karka sake faɗa. Tunda ni baka dauke ni uba na gaskiya ba, wanda zan baka shawara ka dauka kai aiki da ita. Amma wannan al'amarin jama'a wallahi tunaninka ya wuce tunanina, ya wuce tunanin kowa. Mas'alar ta wuce tunanin kowa. Wata bakwai babu salari, ba karatu, makarantu a rife. Yanzu gashi wasu jami'o'i na jahoshi har sun fara fusata da hasala suna cewa malaman su dawo a san yanda za a yi. Kano ta yi wannan kiran nan ma Gombe, Allah ya saka sun yi wannan, da wasu jahoshi sun ce a dawo a zo a ci gaba. To amma tare da haka, saboda su malaman sun san in ma an dawo babu abin da zai canja, sannan bukatun su ba abin da aka biya, an yi zaman banza, an koma a banza, da haka suna nan sun fijire sun ce su ba za su koma ba. Idan ka ga laifinsu tsakani da Allah, ita gwamnati ba ta da laifi? Idan ka ga su bai yasa za su ce haka, bai kamata ita gwamnati ka ce me yasa ta yi haka ba? Tsakani da Allah mu dinga yi wa kanmu adalci. To saboda haka al'umma tana cikin wani hali, muna addu'a Allah ya yi mana, Allah ya kawo mana saukin waɗannan al'amura, Allah ya shirye mu, Allah kuma ya dace da mu, Allah ya sa aljanna ta zama komar mu, Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu. Ubangiji madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم وصووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم.